Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum ku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hadiza Kyari muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Alhamis 10 ga watan Disamba shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tabbata su ga kanin labaran duniya.
To Mahmud, bayan fiye da mutum miliyan 15.3 sun kamu da cutar COVID-19, Amurka na gab da samun ingantaccen allurar rigakafin cutar. Haka kuma, kafofin yaɗa labarai na Amurka sun ce zaɓaɓɓen shugaban Amurka Joe Biden zai zaɓi Marcia Fudge da ke wakiltar 'yan Democrat a matsayin shugaban sashen kula da gidaje da raya birane. Sai kuma ministan harkokin wajen Burtaniya ya faɗa yau Alhamis cewa tattaunawar kan yarjejeniyar cinikayya da tarayyar Turai za ta kai mataki na ƙarshe a ƙarshen makon nan.
Kare labaran duniya kenan. To kwamitin binciken waɗanda ake zargin 'yan sandan sa sun musgunawa a jihar Niger, Nigeria ya ce ya samu ƙorafe 17.
To faɗin mun zama wanda ɗaya rage za mu yi considering yanzu shi ne kamar manko guda 7 haka. Ya rage kamar guda 7 da kuma wanda su 'yan sanda za su zo su yi detention a guda 3 haka.
Yayin da yakin neman zaɓe yake ƙara kankama a jamhuriyar Nijar. Gamayyar kungiyoyin fararen hula tare da haɗin gwiwar kungiyar tarayyar Turai sun shirya wani taron horo domin ƙarawa jami'an fafutuka dabarun zuba ido akan sha'anin zaɓe.
Aikin mu lura da abin da ya wakana kan awalar zaben wajen farfagandi wannan wadda 'yan siyasa suke yi da ranar zaben da bayan zaben wajen ba da sakamako.
To muna tafi da ƙarin bayani cikin waɗannan rahotanni da za ku ji a nan gaba kaɗan. Baya ga haka za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki wanda Aisha Tafar za ta gabatar. Sannan muna tafi da kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma bari mu fara da shirin labaran duniya tukuna.
Jama'a, assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Bayan fiye da mutum miliyan 15.3 sun kamu da cutar ta COVID-19, Amurka na gab da samun ingantaccen allurar rigakafin cutar. Wani kwamiti na musamman na hukumar kula da abinci da magunguna zai yi wani zama da safiyar yau Alhamis don duba yiwuwar a bada izinin gaggawa na fara amfani da rigakafin wanda kamfanin Pfizer na Amurka ya samar tare da haɗin gwiwar kamfanin BioNTech na Jamus. Idan kuma kwamitin ya bada shawarar a fara amfani da rigakafin, da alama hukumar ta FDA za ta bada izininta na ƙarshe nan da zuwa Juma'a ko Asabar don fara raba allurar. Gwamnatin tarayya za ta tura rigakafin miliyan 6.4 nan da nan a duk faɗin Amurka, inda za a fi ba ma'aikatar kiwon lafiya fifiko wajen yin rigakafin. Kafofin yaɗa labarai na Amurka sun ce zaɓaɓɓen shugaban Amurka Joe Biden zai zaɓi Marcia Fudge da ke wakiltar 'yan Democrat a matsayin shugabar sashen kula da gidaje da raya birane. Biden zai kuma zaɓi Tom Vilsack don ya jagoranci sashen noma, aikin da ya rike na tsawon shekaru 8 a ƙarƙashin tsohon shugaba Barack Obama, wanda shi Biden ya aiki a ƙarƙashin gwamnatin a matsayin mataimakin shugaban ƙasa. Vilsack shi ne tsohon gwamnan jihar Iowa, ɗaya daga cikin muhimmin jihohin noma na ƙasar. Magoya bayan Fudge, wanda ogaggen ɗan majalisar dokoki ne daga jihar Ohio, sun haɗa hadda wakilin South Carolina James Claiborne, wanda ya taka muhimmiyar rawa wajen taimakawa Biden wajen tabbatar da takararsa a jam'iyyar Democrat. Sun yi kira ga zaɓaɓɓen shugaban ƙasar da ya tsayar da ita a matsayin sakatariyar aikin gona, suna mai cewa tana mai da hankali kan rage yunwa a matsayin mamba a kwamitin aikin gona na majalisar. Ministan harkokin wajen Burtaniya ya faɗa yau Alhamis cewa tattaunawar kan yarjejeniyar cinikayya da tarayyar Turai za ta kai mataki na ƙarshe a ƙarshen makon nan, yayin da ɓangarorin biyu ke nuna cewa abu ne mai wuya a ƙulla wata yarjejeniya. Sakataren harkokin waje Dominic Raab ya ce wa'adin ranar Lahadi da Burtaniya da EU suka yanke don yanke shawara shi ne na ƙarshe, kodayake ya ƙara da cewa ba a cewa abu ba zai taɓa yiwuwa ba. Shugaban hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen da Prime Minister Boris Johnson sun gudanar da wata liyafar cin abincin dare ta tsawon sa'a 3 a ranar Laraba da fatan maido da tattaunawar da ta kasa kammaluwa, amma kuma sun nuna cewa bambancin da ke tsakanin su na da fa'i da yawa. Mun fahimci matsayin juna sun kasance nesa ba kusa ba, inji von der Leyen. bangarorin biyu sun fada wa wakilansu cewa su ci gaba da tattaunawa amma kuma an saka lahadi a matsayin rana da za a yanke hukunci idan dai har ba a cimma matsaya ba kungiyar ta EU da Britania na iya fuskantar yin hanin riga a ƙarshen watan nan ba tare da kulla wata yarjejeniya ba lamarin da zai barazana ga ɗaruruwan dubban ayyuka da kuma asarar biliyoyi
ta gaida Hadiza Kyari wacce za ta sake dawowa nan gaba kadan domin kawo mana ƙarshen labaran duniyar da farko kamatin binciken waɗanda ake zargin yan sandan sa sun musgunawa ya ce ya samu korafe 17 a jihar Niger Nigeria jihohi da dama a Nigeria sun kafa makamantan waɗannan kwamitoci bayan zanga-zangar da wasu sassan Nigeria ta fuskanta kan neman a rusa rundunar yan sandan ta sassa dake yaki da masu fashi da makami daga mai ga rahoton da Mustapha Nasir Batsari aiko mana
gwamnatin jihar Niger da yace ta kafa wannan committee biyo bayan zanga-zangar neman kawo ƙarshen yan sandan na SAS da ya juye zuwa tashin hankali a sassa daban-daban na Nigeria tsohon shugaban majalisar dokokin jihar Niger barista Adamu Usman da ke zaman daya daga cikin mambobin wannan committee yace ya zuwa yanzu sun samu korafe guda 18 amma daga bisani sun janye korafi guda yanzu saura korafe 17 kamar yadda yayi karin bayani
so far din mun zama wanda dai rage zamu consider yanzu shine kaman manko guda 7 haka ya rage kaman guda 7 da kuma wanda su yan sanda za su zo su yi defending guda 3 haka so by and large dai mun dan hanya in ba dan wannan batun yajin aikin gwamnati yanzu da ya dan ba mu dan ya samu mana cikas kasan dama muna da wata biyu da aka ba mu a ranar da aka yi mana inauguration on 23rd of October so insha Allah at least by 23rd of 23 na wannan wata din ya kamata mu kare kafin mu fara kasan an ba da lokaci an ba da wadi wanda za ko wanda take korafi ya kawo to after that ne muka fara sitting so da kuma muka fara zama duka dai abubuwan da muke da shi a gaban mu yanzu shine na gama kenan
okay to
so yanzu muna bi ne kowane basi daya da daya kowane one after the other yanzu akwai kamar yanzu guda wajen biyar haka an gama sun gabatar da shedun su kuma yan sanda su kuma sun tabbatar
to ko baya ga wannan ma dai akwai korafe da dama da kwamitin ya zubar da su a sakamakon rashin hujjoji masu ƙarfi inji shugaban hukumar kare haƙƙin dan adam a jihar Niger Malam Nuhu Muhammad
so muna kai gurin su ma ba fax gurin su ma su complain and did ba su wa zuwa ma su yi testify cewa gashi ga abun da ya faru da me to ba haka ba by Allah muna kai by the grace of God daga nan zuwa state biyu zan gama sitting
Malam Yahaya Mahmud na daya daga cikin waɗanda suka gabatar da korafin su a gaban wannan committee akan wata musgunawa da yace jami'an tsaro sun yi mashi inda ya bada shawarar ganin an sanya wani committee da zai rika sanya idanu ga ayyukan yan sanda baki daya
matace akwai committee ko da wata ko ni party ko mazai yi kwana biyu kwana uku saboda ka san abinda ake magana cin zarafi ko wani abin nan zai iya faruwa cikin awa daya to ka gani ya kamata a sa ido mu dai ka san cewa akwai wanda zai duba aikin ka a kullun kaga dole za ka yi takatsan so ya kamata akwai wanda za su ko zai yi abin nan kaman kungiyoyin yan farin hula kungiyoyi masu zaman kansu mutane dai ingantattun mutane su dinga zuwa kullum a ce misali kullum ko cikin kowane kwana biyu sai su duba kowane police station su sun su duba me yake faruwa kaga za a samu a abin nan a dakile duk wani abin da wani ke so ya yi da ba daidai ba
a yanzu dai yan Najeriya sun zuba idanu domin ganin sakamakon waɗannan kwamitoci da aka sanya a akasarin jihohin Najeriya bisa umarnin shugaban Najeriya Alhaji Muhammadu Buhari Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria.
Sabi da Mustapha yanzu kuma ga labarin duniya a zagaye da ke.
Shugaban Majalisar Ɗinkin Duniya yana roƙon duniya da ta sanya 'yancin bil'adam gaba a koda yaushe a yunkurin yaƙi da cutar coronavirus domin al'ummar duniya ta cimma kyakkyawar makoma. A cikin wani jawabin da aka watsa kai tsaye ta talabijin wanda aka fitar ranar Alhamis kan bikin ranar kare haƙƙin bil'adama ta duniya, Secretary General Antonio Guterres ya ce cutar ta COVID-19 ta fi illa ga rukunin mutane da ke da yawan rauni, waɗanda suka haɗa da ma'aikatan lafiya da ke gaba-gaba, tsofaffi, nakasassu, mata da 'yan mata, da al'ummomi da suka kasance 'yan tsirarru. Ya ƙara da cewa cutar ta yi tasiri ne saboda talauci, rashin daidaito, nuna wariya, lalata muhallinmu da sauran gazawar 'yancin bil'adam sun haifar da illoli a cikin al'ummominmu, in ji Guterres, yayin da a lokaci guda ake samun shugabanni da suka zaɓi su yi amfani da ƙarfin tuwo wajen ɗaukar matakai waɗanda suka take haƙƙoƙin bil'adam da tauye 'yancin walwalar 'yan jarida. Ma'aikatar shari'a na binciken kudaden zababben shugaban Joe Biden, ciki har da bincikar wasu harkokin kasuwanci da ya yi a China, a cewar wani wanda yake da masaniyar wannan al'amari, wanda kuma ya yi magana da kamfanin dillancin labarai na Associated Press a ranar Laraba. Waɗannan bayanan sun sake tayar da batun alamar tambaya da ake sakawa kan harkokin kudaden Hunter Biden, lamarin da ya haifar da cikas ga fafutukar yakin neman zaɓe da mahaifinsa ya yi na shiga fadar White House da ya yi nasara, lamarin da har ila yau shugaba Donald Trump da muƙarrabansa suke yawan ambata. Lamarin ya kuma zo ne a wani lokaci na sarƙaƙiya ga zaɓaɓɓen shugaban, yayin da yake laluban wanda zai jagoranci hukumar da ke gudanar da bincike kan ɗansa.
A gaida Hadiza Kyari wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da yakin neman zaɓe ke ƙara kankama a jamhuriyar Nijar, gamayyar ƙungiyoyin fararen hula ta COSEN tare da haɗin gwiwar ƙungiyar tarayyar Turai sun shirya wani taron horo domin ƙara wa jami'an fafutuka dabarun zuba ido a kan sha'anin zaɓe, ta yadda za su tantance zahirin yanayin da zaɓen 27 ga watan Disamba zai kankama. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Burma ya aika mana da ƙarin bayani.
Sanin muhimmancin aikin sa ido a sha'anin zaɓe a ƙasashe masu tasowa irin su jamhuriyar Nijar ya sa gamayyar ƙungiyoyin fararen hula ta COSEN haɗa gwiwa da ƙungiyar tarayyar Turai wajen shirya wannan taro da ke hangen bin diddigin waɗannan zaɓuɓɓuka da ake shirin gudanarwa cikin wani yanayi na rashin zutuwa tsakanin 'yan siyasa.
Lutte pour la COSEN.
Shugaban gamayyar ta COSEN dan bashin Allah na cewa wannan taro da ke matsayin na farko a jerin tarayyar uku da ake fatan tsarawa wata gudunmuwa ce da za ta taimaka a gudanar da zaɓuɓɓukan ranar 27 ga watan Disamba cikin yanayin haske da kwanciyar hankali. Kimanin jami'ai 750 ne COSEN ke fatan jibgewa a sassa daban-daban na ƙasar Nijar domin aikin sa ido a runhunan zaɓe, yayin da wasu 160 ke da alhakin fake halin da demokradiyyar wannan ƙasa ke tafiya ta yadda za a samu bayanai akai-akai. Jagoran haɗakar ƙungiyar Rezo Esperance Mamman Bashar na cewa wannan mataki na iya tasiri akan sha'anin gudanar da zaɓe.
Aikin mu lura da abin da ya wakana kan a fara zaɓen wajen farfagandi wannan wadda 'yan siyasa suke yi da ranar zaɓen da bayan zaɓen wajen ba da sakamako. Wai wannan aikin an yi shi cikin ka'ida abinda ya wakana cikin zaben a hakikance a hito a gaye shi ba tare da sarrai ba.
Dama dai masu daukan wannan horo na da kwarewa a fannin zuba ido a sha'anin zabe, saboda haka bayan kammala wannan zama za su gazaya zuwa jihohi domin horar da takwarorinsu na karkara ta yadda za a fake waɗannan zaɓuɓɓuka a kowane lungu da sakon Nijar.
A yawancin su suna dai kula da harkokin zabe ba ma nan ƙasar mu Nijar ba, har nahiyar Afirka inda ake zaɓe suna tahiya suna sa ido bisa kan abinda yake wakana don a tabbatar da zaɓe na gari.
Yanzu dai ana iya cewa aski ya zo gaban goshi a game da shirye-shiryen babban zaɓen ƙasar ta Nijar, inda ake sa ran gudanar da zaɓen ƙananan hukumomi a ranar Lahadi 13 ga watan Disamba, sai zaɓen 'yan majalisar dokoki haɗe da zagayen farko na zaɓen shugaban ƙasa a ranar 27 ga wata, abinda ya sa hukumar zaɓe so makilan jam'iyyun siyasar da ba su aika wakilansu a hukumar ba su hamzarta aika mata sunayen mutanensu tun libe kure ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sule Mumuni Barma. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashin mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a kodayaushe za a iya samun mu a shafin mu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. yanzu kan ga Aisha Tisili da shirin lafiya a jiki.
Lafiya uwar jiki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanku da jimirin sauraron mu. Ni ce Aisha Tisili zan gabatar muku da wannan shirin
sarkin baiwa.
Shirin mu da ya gabata mun kawo muku bayani kan cutar zazzabin cizon sauro wato malaria inda kuka ji yadda cutar ke illata mutane da kuma me ke haddasa ta. Daya daga cikin hanyoyin dakile cutar kamar yadda likita ya bayyana mana shine hana yaduwar sauro da ke haddasa ta, wato ya jaddada daukar rigakafi wanda masu iya magana kan ce yafi magani. Daya daga cikin hanyoyin rigakafin kamar yadda likitan ya mana bayani a shirin mu da ya gabata shine tsaftar muhalli don hana yaduwar sauro mai haddasa cutar. Saboda haka a wannan shirin zamu tattauna ne da sarkin tsafta Kano kuma mataimaki na musamman ga gwamnan Kano a bangaren tsaftar muhalli Alhaji Jafaru Ahmed Gwarzo.
To na farko dai sauro shike haddasa ciwo na wannan da tsakanin sauro da ake malaria. Da sauran cutuka da yawa idan za mu dinga fesa magani a ɗakuna ko a gidaje wannan in ji bature temporary ne. Idan za mu je mu ce za mu sa rigar sauro ko gidan sauro shi ma wannan temporary ne, saboda wanda yake aiki a waje ko ko al'adar mu ta arewacin Najeriya masu jira a waje ya ga cewar ba su gaskin yadda ba. Saboda haka ainihin inda sauron ke hayayyafa shi ne wurin ruwa mai kyau da kuma ruwa mara kyau wanda yake bai da amfani ya kwanta inda kuma ke tarin shara sauron wadaka a wajen wuri kuma mai duhu sauron na son wannan guri. Saboda haka duk wannan zagaye-zagaye da ake yi wato maganin abin shi ne a gyara muhalli duk inda ruwa ya kwanciya a sallame shi irin tafkuna da ruwa ke kwanciya irin mai karanta irin kamar a cikin birnin Kano muna da gurare gasu nan a kewayen inda ake badala-badala kuma kai ana ciwon kifi a ciki kai tsaye yadda kasashen duniya suka fi gaba. To idan muna da wani al'adar hayo da ana tana haka to ba za mu ci gaba mu yi ta sauran nan ba. Duk wani abin da ake gaba na bayyana a baya wani jirgin magani wani jirgin sauro dukkan su wannan kamfani ne da ke yi.
Sai ka ga yanzu sababbin unguwanni da ake kafawa yawanci za ka ga awon igiya ne kuma ba a fidda magudanan ruwa sai dai kawai mutum ya zo ya gina gida shikenan sai ya saki rariyar kofar gidansa kawai. To wani irin shawara ko kuma jan hankali za ka yi wa al'umma game da tsara unguwanni da su makamanta haka?
Duk inda aka ce awon igiya watan tsari ne da ake wa ya tsafta kanar tsaye wannan babu shi, domin awon igiya awo ne wanda yake ci da kakai yana haddasa abubuwa da yawa gaske na rashin tsafta da kuma rashin lafiya ga cinkoso ga ciwon sankarai da abubuwa ga sunan babu gudun zuba shara babu duk a wayewa sai ake yin abubuwa da yawa marasa ciwon da suke ma ta inna su kuma hukumar birane da suke kara gari kada ta yi wannan sa ido akan hana awon igiyan nan wannan ya saba dokar tsafta ta kaka tashi na bakwai da dokar tsaftar Najeriya ba.
Akwai wani hukunci da ake dauka wanda ya karya wannan doka?
Da ma sashi na bakwai na dokar tsaftar Najeriya duk wanda ya karya wannan doka ana kai shi kotu ko an ba ita da bai ba ko ya fara aka kai shi da tsaya ba to sai kai shi kotu. Yanzu mu a Kano muna da kotuna guda 16 na kifi da gidanka na yankunci nan take kuma muna da kowace karamar hukuma a jihar Kano an ba da umarni ga majistori cewa duk lokacin da malamin tsafta ya ga wani laifi na karanta an sa kudin kan tsafta da ni ka shi gurin wannan kofi.
To na tattauna da jama'ar gari akan yadda suke kula da magudanan ruwansu wanda ke bai wa sauro mafaka. Kabiru Ya'u dan Batta mazauni ne a unguwar Na'ibawa a can Kano, Najeriya.
Na'am gaskiya hakan kamar dai mu bangaren namu mu ma muna ganin abin da yake kawowa bai wuce dai rashin kwashe fata kuma da taruwar bola haka
a unguwanni
tare da ake tsarawa akan hanyar
to a matsayin ku na mazauna irin waɗannan unguwannin wani kokari kuke yi domin ku ga cewa kun gyara mahallin ku kun tsaftace magudanar ruwa
yawa muna kokarin hada kan mazauna unguwar da ayin cewa mutan hada tarika haka na komiti na unguwa ayi kamar abin da ake kira aikin gayya kenan muna yin daidai da gwadanmu
a mu da yanzu a kan magudanar ruwa yanda muke musu drainage muke yi sosai muna zuba kankara a kasan kwatar to ko yaro ka turo da manjagara daga gida kace da kake yashe kwatan nan in ya zo bai yashe ta amma abin da yake samun tangarda akai ba an yashe din sai yaron su ke kwashewa to wannan abin ne yake damu mu ita kwatan da an fara da ya kamata a daidaita daga gurin
haka
amma mutum ba a daidai ba to za ta koma kuma sai ta cutar da mu
gaskiya ne
to saboda haka shine ni na gaskewar yanzu ban san da nake wanda ya gida to sai ayi wa mana din ya sa tankara a ƙasa kuma mu yanzu unguwarmu mun hana a shekawai a waje sai dai an mutum zai yi a cikin gidansa saboda haka wajen wannan matsalar ita ce take damun mu to amma muna kawo ƙarshen wannan abun din da yanzu an haɗa kai a unguwa ba dama ka yi wannan abun a gaban gidansa
a tattauna da mu kai da sarkin tsafta ya ce akwai doka da za a iya hukunta mutum idan bai gina kyakkyawan magudanar ruwa da saka wai ba an san da wannan doka kuwa
sai dai in ta zo mun kam wannan doka ba mu jita ba har zuwa yanzu da nake aikin magana amma ban haɗa kanmu a ƴan unguwa ba dama ka zo mana da wani tsari ba tsarin da wanda da shi ba shi yasa muna da ƙarancin sauro a unguwanmu
masha Allah
sai da wasu unguwanni
ba ku ba zazzabin cizon sauro kenan
eh to sai dai abin da ba za a rasa ba
ka san da cewa rashin kyan magudanar ruwa da rashin tsaftar muhalli yana haddasa kwanciyar sauro kuma ya haddasa zazzabin cizon sauro kana da labarin haka?
Eh tabbata ina da masaniya.
To wani kokari kuke yi?
Duka da ake yi dangane da lafiya da da ka bi ina jin irin shawarwari da irin wannan abubuwan da muka ma'aikatan lafiya da tsafta ke dabba da irin wannan shawarwar.
To wace guduma kake bayarwa wajen faɗakar da al'umma domin su ma su shiga wannan tsari na kula da magudanar ruwansu da kuma muhalli kula da muhalli?
Yawwa gudunmawa da muke bayarwa dama shawarwari dan misali mutanen da suke yin shara daga cikin gidajensu ko kuma daga shagunansu na kasuwanci zai su tara ta akan hanya dama wannan shi ne ma kusan dukkanin matsalar da ake fuskanta a yanzu daga ga mutum ya yi shara daga cikin gidansa ya zo ya taro ta ya kawo ta wajen kofar gida ko kuma ya zo ya zuba ta a magudanar ruwa wanda shi ne yake ba mu irin matsaloli misali da damuna hanyar ruwa za su toshe wanda shi ma kansa hakan yakan sa hanyar ta mutu da zamana babu wata hanya ma mai daɗin bi saboda duk fare da an toshe din magudanar ruwa to da haka muna kokari muke ta wajen faɗakar da mutane da ba su shawarwari akan yanda za su yi da kuma ƙungiya da muke yi ta unguwa da muke yi da kanmu mu tsaftace su a kwamitance na'am ina da labarin wannan dai gaskiya a lokacin akwai wani makwabci na da bai yi drainage ba saboda haka duk wani ruwa da ake amfani na gida ko na wanke kwanukan abinci da sauransu duk yana zuwa ya kwanta akan layi to tabbas na gama shaida na yanda wannan hukumar take da hukunci akan masu irin wa'annan ɗabi'un
to jama'a mu kyautata muhallinmu domin daƙile cututtuka da ke iya yaɗuwa sanadiyar rashin tsaftar muhalli domin lafiya aka ce ita ce uwar jiki a nan muka kawo ƙarshen shirin muna fata an amfana a tara mako na gaba domin jin wani sabon shirin masu sauraro ka iya turo mana tambayoyi akan
harkar lafiya. Insha Allah kwararrun likitoci za su amsa muku. A halin yanzu a madadin dukkan waɗanda suka tallafa musamman ma Julie Lazarus Gresham ni ce Aisha Sule. Allah ya kare mu da lafiya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa.
Madalla a gaida Aisha Sule yanzu kuma sai sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email. Zamu fara ne da sakon Mahmud Saliu Kauran na Moda Zamfara wanda yace ina ce shugaban kasar Ghana Nana Akufo Addo mun da samun lashe zabe a karo na biyu tabbas hakan ya kara tabbatar da yadda demokradiya kasar Ghana ta tsaye da kafafunta da fatan shugaban zai mai da hankali wajen ci gaba da hada kan yan kasar sa. Sai sakon Usman Shitu Mahuta wanda yace matakin da hukumar yaki da cin hanci da rashawa a Niger ke shirin dauka na sa ido akan zaben kasar da ke tafi domin ganin ba a yi amfani da kuɗi wajen sayan kuri'u ba yayi daidai kuma hakan wani abin ayaba ne. Sai kuma sakon Amadu Abacha Macina Chahar Yubi wanda yake assalamu alaikum muryar Amurka dan Allah ku bani dama in bayyana takeici na akan karuwar matsalar cin hanci da rashawa a kasar mu Najeriya albarkacin ranar yaki da cin hanci da rashawa ta duniya ta yadda matsalar cin hanci ta kankane dukkan ma'aikatan gwamnatin tarayya da ta jihohi da kananan hukumomi inda zaka ga ko aikin gwamnati za a dauke ka sai ka bada na goro kuma sai kai shafaffe da manyi. Sai kuma sakon Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe wanda yace assalamu alaikum BOA Hausa dan Allah ku bani dama na taya shugaban Nana Akufo Addo na kasar Ghana mun nan sake lashe zabe da yi a karo na biyu da fatan zai kara jajircewa wajen kawo al'ummarsa abubuwan ci gaba wadanda zasu dade suna amfana. Da karshe ina kira ga wadanda ba su samu nasara ba da su rungumi kaddara tare da goya masa baya don cin da kasar ta Ghana gaba. A karshe sai sakon Nasiru Kainuwa Hakijiya wanda yace Bashir Rufai haƙi ne akan mu faɗa ma gaskiya ko baka so ya rage naka mu je mun fita haƙi wajen Ubangiji domin shi ya hane mu aikata barna sannan kuma yace mu dakile ta abinda ka aikata ne ya da hotunanka da wacce zaka aura san bai dace ba ya kamata ayyan attajirai ayyan shugabanni da kuma jaruman finafinai ku sani da cewa duk abin da ku aikata mai kyau ko mara kyau akwai waɗanda suna gefe kawai jira suke kuyi abu su yi kuyi. Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Bayan fiye da mutum miliyan 15.3 sun kamu da cutar ta COVID-19, Amurka na jabta samun ingantaccen allurar rigakafin cutar. Wani kwamiti na musamman na hukumar kula da abinci da magunguna zai yi wani zama da safiyar yau Alhamis don duba yiwuwar a bada izinin gaggawa na fara amfani da rigakafin wanda kamfanin Pfizer na Amurka ya samar tare da haɗin gwiwar kamfanin BioNTech na Jamus. Kafofin yaɗa labarai na Amurka sun ce zaɓaɓɓen shugaban Amurka Joe Biden zai zaɓi Marcia Fudge da ke wakiltar 'yan Democrat a matsayin shugabar sashen kula da gidaje da raya birane. Biden zai kuma zaɓi Tom Vilsack don ya jagoranci sashen noma, aikin da ya rike na tsawon shekaru 8 a ƙarƙashin tsohon shugaba Barack Obama, wanda shi Biden ya aiki a ƙarƙashin gwamnatin a matsayin mataimakin shugaban ƙasa. Ministan harkokin wajen Burtaniya ya faɗa yau Alhamis cewa tattaunawar kan yarjejeniyar cinikayya da tarayyar Turai za ta kai mataki na ƙarshe a ƙarshen makon nan, yayin da ɓangarorin biyu ke nuna cewa abu ne mai wuya a ƙulla wata yarjejeniya. Sakataren harkokin waje Dominic Raab ya ce wa'adin ranar Lahadi da Burtaniya da EU suka yanke don yanke shawara shi ne na ƙarshe, ko da yake ya ƙara da cewa ba a cewa abu ba zai taɓa yiwuwa ba.
Kuma sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya, sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya a jihar Kamaru da Chadi, wato 8:30 ta na agogon Ghana za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin ita Hadiza Kyadubo ce ta jiya ni gabatarwa, sai kuma Julie da description da ta haɗa mana shirin. Ni Mahmud Dalo ne ke cewa ku tara a shirin namu na dare idan Allah ya kai mu. Sai dai kada ku yi ta domin ga shirin yau da gobe.